daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 16 22 da kuma 25 a birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar Biyu Africa akan mita 102.5 sauran gidajen radio sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma niya a birnin Kunni sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke kuma si muna nan kuma ko da yaushe a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu sauraro barkanmu da kasancewa tare da ku a cikin shirin mu na karfe 4 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato karfe 3 kenan agogon Ghana wato 10 na safe kenan kuma a nan Washington DC yau asabar 13 ga watan Janairun 2018 ga kanin labaran duniya
gwamnatin shugaba Donald Trump ta nemi majalisar dokokin kasar ta bata kudi har dala biliyan 18 domin gudanar da ayyukan gina katanga a wurare daban-daban musamman Amurka da Mexico gwamnatin kasar Iran ta gargadi Amurka cewa yarjejeniyar da aka kulla tsakanin Amurka da sauran manyan kasashen duniya ba abu ne da za a canza kaf daya ba sakamakon binciken kungiyoyi wato hukumomi daga majalisar dinkin duniya sun gano cewa yan gudun hijira da ke kasar Lebanon da suka zo daga Syria suna zaune cikin mawuyacin hali
to har yanzu masana siyasar duniya na ci gaba da tufa albarkacin bakin su dangane da kalaman da ake zargin shugaban Amurka ya furta kan nahiyar Afirka da wasu kasashen duniya
wannan abu ne wanda yake babu wani shugaban Amurka tun daga shekara 1935 da cikin demokradiya da ya taba fitowa yi kazamin magana ko lokacin da ake mulkin mallaka ba ta yin irin wannan
za ku ji cikakken hirar a cikin shirin mu ne yau da ma wata hira daban sannan Ibrahim Kalma Sigirba zai shigo da shirinsa na amsoshin tambayoyinku masu sauraro Muhammad Lalo ne tare da Ibrahim wato Ladan Ibrahim Ayawa muke farin cikin kasancewa tare da ku ga cikakken labaran duniya
masu sauraro assalamu alaikum gwamnatin shugaba Donald Trump ta fada wa ƴan majalisar dokokin kasar cewa tana bukatan kudi har dala biliyan 18 ne nan da shekaru 10 domin gina katanga kashi na farko tsakanin Amurka da Mexico waɗannan kudaden dai za a amfani da su ne wajen gina katangan da ke da tsawon kilomita 555 da zai killace wani wurin da ke da tsawon kilomita 651 waɗannan kudaden dai suna cikin waɗanda gwamnatin ta mika wa majalisa cikin kudaden da take bukata na tafiyar da harkokin hukumar kare wato bakin iyakokinta da kuma na custom gaba ɗaya dai gwamnati tana bukatar dala biliyan 33 ne wanda za ta kashe domin wannan aiki ciki ko har da sama da biliyan 5 na ayyukan fasaha sai biliyan guda na gina hanyoyi da gyaransu sai kuma sama da biliyan 8 na kula da jami'an da za su yi wannan aiki wanda zai hada da mutane har 5,000 da za su rika sentry a wannan bakin iyakar idan dai ba manta ba shugaba Donald Trump ya yi amfani da wannan batun gina katangar da ta iyaka da Amurka da Mexico a daya daga cikin batutuwan da ya fi baiwa fifiko lokacin yakin neman zabensa yanzu haka ma gwamnatin ta Trump ta bukaci gwamnati wato ta bukaci majalisar dokokin kasar da ta bata sama da dala biliyan 1.5 domin sake katanga da ke da tsawon kilomita 118 a California da Texas kana kuma jami'an gwamnati sun ce za su sake neman wasu biliyan 1.5 a cikin wata shekara mai zuwa idan Allah ya kai mu gwamnatin kasar Iran ta gargadi Amurka cewa yarjejeniyar da ta kulla da Amurkan da sauran manyan kasashen duniya ba abu ne da za a iya yi wani sauyi a kansa ba a cikin wata sanarwa da ma'aikatan harkokin wajen kasar ta Iran ta fitar ta ce ba za ta yadda da kowane irin canji ba daga yarjejeniyar farko da aka cimma don haka ba wani abu da za ta yi yanzu ko an jima game da wanda take yi yanzu ministan harkokin wajen kasar Mohammed Javad Zarif ya faɗa a shafinsa na Twitter cewa bayanin da shugaba Trump ya yi a ranar Juma'a cewa wai a shirye yake da ya ƙara fitar da wani sabon takunkumi mai tsauri wannan wani yunkuri ne na kawo wa yarjejeniyar da aka cimma cikas sai dai wannan kalaman na shugaba Trump shine irinsa na uku na ganin an sawa kasar ta Iran takunkumi mai tsaurin gaske domin hakan ya sa ta janye ne batun binciken da take yi game da shirinta na makamin nukiliya Trump da ya ce wannan ne karo na ƙarshe da zai jingina magana har na tsawon kwanaki 120 domin hakan ya baiwa majalisar dokokin kasar ta Amurka da sauran kawayenta na Turai su inganta wannan batu ko kuma Amurka ta yi gaban kanta ta jingina jirgin ne ma don gurungun Fadar White House ta ce daga yanzu duk wata sabuwar yarjejeniyar da kasar ta Iran da za'ai da kasar ta Iran zai hada da batun ta na makaminta mai na makaminta mai linzami amma idan ba haka ba ko Amurka za ta iya yin kowane ba za ta yi kowane sassauci ba ga sharuɗan game da waɗannan takunkumi da aka gindaya ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka dake nan birnin Washington DC Sakamakon wani bincike da wasu hukumomin Majalisar Dinkin Duniya da suka hada da hukumar kula da ƴan gudun hijira da na kula da asusan tallafawa yara sai kuma hukumar kula da shirin samar da abinci sun ce sun gano cewa ƴan gudun hijiran kasar Syria da yawan su kai sama da miliyan guda da ke gudun hijira a kasar Lebanon suna rayuwa ne akan kasa da dala 4 a kowace rana wakilin wannan gidan rediyon Lisa Schlein a cikin rahoton da ta aika ta ce bayan shekaru 7 da aka yi ana yaki binciken da Majalisar Dinkin Duniya ta gudanar game da ƴan kasar ta Syria da ke gudun hijira a kasar Lebanon an gano kusan sai kara talaucewa suke yi har ma abin da za su ci yana neman ya zama wani jan aiki haka kuma binciken ya nuna cewa kowane gida ana kashe akalla kusan dala 88 amma kusan rabin sa yana tafiya ne wurin sayan abinci binciken na waɗannan hukumomin ya nuna cewa ƴan gudun hijira suna rancen kuɗi domin su sayi abinci ko kuma su biya bukatunsu na kiwon lafiya kana su biya kuɗin haya wanda akalla cikin kowansu ƴan gudun hijira 19 daga cikin su suna bugewa ne ga cin bashi kafin su samu walwala da wato sa'ida Wannan yasa mai magana da yawun hukumar kula da ƴan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya William Splenda yace wannan yasa ƴan gudun hijiran suka zama kamar wani hadari haka kuma samun damar zama bisa doka haka kuma samun zama a kasar bisa doka ga ƴan gudun hijiran ya zame wani alƙaƙai abinda yasa dama da gaskin su suke fuskantar hadarin kamewa daga hukumomi wannan yasa da yawan su suka afka cikin ayyukan asha malle kuma kai yaran su makaranta ya zame wani babban jan aiki a gare su Spinda ya fadawa muryar Amurka cewa wannan halin kunci da ƴan gudun hijiran suka samu kansu ciki ya sa da yawan su suka fada miyagun ayyuka har ma da yiwa ƴaƴan su aure da wuri babban kamfanin gine-ginen nan na kasar Saudi Arabia ya amince ya ci gaba da zama kamfani mai zaman kansa sai kuma da ya yarda cewa za a bayar da wani bangare nasa ga gwamnati a matsayin biyan bashi ga gwamnatin kasar sakamakon bashin da gwamnatin ke bin wannan kamfanin Bin Laden ya faɗa cewa wannan wani yunkuri ne da kamfanin ke yi na wato komawa kan kafafunsa
Ladan Ibrahim Ayowa kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na mai Amurka birnin Washington. To har yanzu masana siyasar duniya na ci gaba da tofa albarkacin bakin su dangane da kalaman da ake zargin shugaban Amurka da furtawa akan nahiyar Afirka da wasu kasashen duniya inda ya kwatanta su da kaskantattu. Wanda ke fara shugaban ta Amurka a jiya Juma'a ta fito ta musanta cewa shugaban Trump ya furta waɗannan kalamai. Na tambayi Dr. Abatu Bako masani kan harkar hudda kasashen duniya da ke zuna a Kano Najeriya yadda yake kallon wannan takaddama.
Wannan abu ne wanda yake babu wani shugaban Amurka tun daga shekara 1935 cikin demokradiya da ya taɓa fitowa yi kazamin magana ko lokacin da ake mulkin mallaka ba ta yin irin wannan ba wannan abu ne wanda yake tafiya wato ya kakkantar da mutanen Afirka fiye da miliyan 2000 kuma ya kakkantar da shugabannin su nan ita kungiyar haɗin kan Afirka wato AU ta yi shuru ba duk da ta ba da sanarwa Allah wadai wannan magana ta wuce zancen Allah wadai kamata ya kasashen Afirka kamar yadda na rubuta jiya a intanet gaba ɗaya kana ya tafi ga guda 54 kawo karta Amurka wani takunkumi da ya shafi tattalin arziki musamman musamman na kiwon mai da kiwon kwalakwale da kiwon ma'adanai da Allah ya wato ibayo wannan na samu ta Afirka da ke bai kamata a bar wannan abin ya tafi haka ba saboda na kawo hujjar cewar idan yanzu wani shugaba a Amurka a kasashen Afirka ya kirawo Amurka da cewar kasa ce tamfar shadda ko gunda ake tsugunu Allah ne kawai ke san irin takunkumin da za a sa wannan kasa domin ma ya kamata tunda wato Afirka gaba ta yi ko ya zama to tattalin arzikin kasashen mu na Afirka mun kai tsaikon da yanzu zamu yi iya da cewar ko da ta fannin sai da sai wani ko kuma ta diba ma'adinai da kamata da sai ba Amurka wannan abin da ta faɗa ba
amma dakta baka ganin ya fito ya musanta cewa ya furta waɗannan kalamai wannan ba alama bace ta kamar nadama haka
ina ganin wani sanata dan demokrat ana yi rashi yake cewa a gaban sa shugaban Amurka ya faɗa wannan magana kuma har mai da yana tawa saboda haka dan daga baya ya fahimci cewa bambarin ma ya ci zarafin ya ce kariya sai maza gaskiya wannan ba abun wato yadda bane saboda ka tabbata wannan ma ta ba da sanarwar cewa lalle ne za ta dau matakai akan Amurka ko shi ambassador din da Amurka da yake kasar Botswana din ta bashi takarda ta gargadi kamata ya ga wajen Afirka gaba ɗaya su umuman su hada su nuna fushin su akan abin da gaskiya kasa Amurka ce kuma ya kamata su kira ga wato majalisar dattawa da tawaki ne ta ita kasa Amurka din da su dau mataki akan shugaba Donald Trump abin da ya kasashen Afirka da Haiti da kasar Honduras
a irin taka mahang kana ga mai kai ga shi shugaban na Amurka ya furta waɗannan kalamai wasu suna kaman abin na da alaka da yadda shugabannin mu suke tafiyar da mulki da kuma yadda ake gudanar da al'amura a nahiyar ta Afirka
to matsalar Allah ki ga shi shugaban Donald Trump asali ba dan siyasa bane kasuwa ne wanda tun alifin kasuwancin ta bai taba yin takara ko samun wani mukami a kasar Amurka ko da ko na kansila bane ko gwamna ko na abu mamakin haka rashin sanin me ya siyasar ya siyasa duniya take kuma ilimin sa ba a wannan fannin yayi ba ilimin da ya shafi fanni da ya shafi abin da ya shafi sai da saiwa na ko tattalin amma dai ba bai san wani abu na siyasar duniya ba menene siyasar duniya me muhimmancin siyasar duniya ya duniya take tafiya musamman wannan zamani da muke ce masa globalization era gaskiya ya cancanta a Amurka din da kuma kasashen Afirka da Haiti da Honduras ai masa hukuncin da yake zai fahimci siyasa ba wasan yara ba ki
Allah ada kanmu a firar kanmu so juna manufar mu anan da mutangana zama na mutunci da lumana kuma babu nifaka da hiyana sai ban girma kuma da lumana sabon tsari na Afirka na in kuro ma hakika gwarzo na yayi mulki na babu hiyana ya ce kowa ya shigo gana da fari da baki na Afirka na baban
to Dr. Abati Bako kenan a Kano Nigeria to daga masana masu tsokaci kan wannan takaddama a can Afirka sai kuma masu fashin baki a nan Amurkan Professor Yusuf Alasan malamin jami'a ne a nan Amurka shi ma ya tsokaci kan wannan batu
wato gaskiya wannan zan ce ba wai furici ba wannan magana ce da yi wacce take ba ta da kyau kuma ba ta da ma'ana kuma yana nuna gaskiya cewa mutumin nan in ma daidai ba mu ce komai ba babu shakka wannan yana da ra'ayi na ra'ayin riƙau da kuma wariyar al'umma a gaskiya tunda in ka fahimta in ka duba kasar nan ba wai fari ne kadai a kasar nan ba akwai baki akwai mutanen Asiya akwai mutanen kasashen Larabawa akwai mu kanmu da muka zo daga kasashen Afirka da kuma wanda dacen da suka taho daga Afirka din da aka kawo su yuno suke zaune saboda haka kasa ce wanda kowa ya zo ya gina ta kasa ce wadda ka zo na zo duk muka zo muka zauna muka tare muke gina ta to yau an wayi gari subhanallah Allah ya bamu wani irin shugaba wanda zan ce bai san kudu da arewa gabas da yamma ba saboda yadda yake furici da yadda yake bayanansa da soki burutsu da yake gaskiya a matsayin sa na shugaban ba ma kasar nan ba da ake kallon sa shugaban duniya bai ma dace a ce wannan irin wannan furici ya fito daga gare shi ba kuma in bai manta ba kuma duniya bata manta ba su waye suka gina kasar nan ai baka ke zan ce su ne ma zan ce ai suka gina kasar nan lokacin bauta in katina kuma ni da kai da muke yanzu abin farin ciki in ka duba ai an duba me ake cewa an yi bincike an gani a cikin kasashen Afirka bakake da muka zo mu ɗan Najeriya mun fi kowa ilimi kuma ballantana ma ilimi irin na fiye da na farko wanda ake cewa advanced degree mu kashi 25 ne a kasar nan a yadda wato bincike ya nuna ɗan Najeriya wato muna da ilimi na gaba da wato digirin farko to kaga wannan ya nuna cewa mu ba mutanen banza ne da muka zo muke zo na karatu ba shugabannin Afirka na san sun bada abin da Bature yake cewa community to ni ina ganin wannan kamar shine matashiya ta farko da suke da suka fada suka suna zancen cewa lallai wannan magana ta iya jinye kuma ya nuna cewa yayi kuskure ko kuma ba yana neman gafara ga shugabannin ko kuma mutanen Afirka da kuma dai waɗanda sauran kasashen da ya shafa irin su Honduras da sauran su to amma ina ganin wannan wani abu ne wanda yake shugabannin mu gaskiya na Afirka ya kamata su farka daga bacin da suke wannan ya nuna mana cewa wato wannan ya kamata su taka samu wani mataki da zasu ci gaba da dauka dan bana jin wannan shine na ƙarshe ina tabbatar maka Haji Mahmud
duk da cewa ya fito ya musanta furta waɗannan kalamai kana ga koyi nan yi wannan gaba kuma samun wani makamancin haka
ai dan yanzu ya ce shi ba kai faɗa ba to waɗanda suka faɗa ƙarya suke kamar Senator Dick Durbin na Illinois kasan ai dan majalisar dattijai ne wanda yake a kasan nan yana da mutuncinsa ba zai zo yi masa ƙarya ba kuma ila yau duk da ba jama'iyya ɗaya suke ba Democrat ne amma ai Senator Lindsey Graham na Carolina shi ma ya faɗa ya tabbatar da cewa abinda Senator Dick Durbin ya faɗa gaskiya ce ka gane so waɗannan ƴan majalisar dattijai guda biyu su kaɗai sun isa shaida so kamar yadda na faɗa a gaskiya mu ya kamata shugabanninmu na Afirka gaskiya su farka daga baccin da suke irin waɗannan abubuwa da idan an yi mana an faɗa mana wasu abubuwa su ne da yawunmu za su faɗa kuma alhamdulillah kaga yanzu gashi muna tattaunawa da kai mu ma muna faɗan har ila yau ra'ayinmu wannan abu ne da bai kamata a wato a kyale ba duk lokacin da aka yi riga irin wannan magana sai gaskiya kokarin baba mai da martani gare shi ba a nuna masa cewa mu ba mu yadda ba kuma a ɗau wani mataki daban na diplomasiya da ake yi tunda a ka'idoji akwai ka'idoji da za a ɗauka na diplomasiya a ƙasashen Afirka in ka tuna akwai ƙasashen Afirka da suka janye abin nan ɗinsu ambasadojinsu ko?
Haka to a professor wannan ya kawo ga tambayar da ko wato wannan kalamai da ya furta za su iya tasiri kan hulɗar da ke tsakanin ƙasashen Afirka da Amurka da ma ita ƙasar ta Haiti.
Eto kamar yadda nace maka yanzu wato gaskiya wannan abu ya rage ga shugabannin Afirka da kuma ita Haiti da kuma mu da muke nan kamar yanzu yadda muke tattaunawa muke faɗan ra'ayinmu tunda shugabanninmu su ne suke da alhakin wato kare mutuncin ƙasashen mu na Afirka saboda haka bai kamata su taka burki daga wannan abin da suka yi ba kuma mu ya kamata mu kanmu mu farfado daga wasu abubuwa da muke yi da halayenmu marasa kyau da wasu abubuwa da muka yi dan wani abu kamar yadda Bahaushe yake cewa in kai taba in ka bidu ba taba rawa sai ki taba bi sau
haka
wasu abubuwan da muke yi ne suke jawo mana irin waɗannan abubuwa saboda haka shugabanninmu sai kaga sun zauna karazube ba abin da suka ce
Professor Yusuf Alhassan malamin jami'a a nan Amurka tun zagogo a nan na cewa ƙarfe 10 na safe ne da minti 18 kai tsaye ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka yanzu ga Ibrahim Kalmasi garba da shirin amsoshin tambayoyinku
masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku yau za a ji kashi na uku kuma na ƙarshe na ansarar tambayar mijin Hajiya Malam Bala Muhammad Damban jihar Bauchi kan tarihin abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri da kuma ansar Salisu Sani shi ma daga Baucin mai son jin dan takaitaccen bayani kan kasashen da aka fi tsawon rayuwa a cikin su a duniyar to bar mu fara da kashi na uku kuma na ƙarshen na ansar tambayar mijin Hajiya Malam Bala Muhammad Damban Bauchi kan tarihin abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri idan mai tambayar na saurare to ga ƙarshen ansarka daga gogaren kansa wato Baba Yakubu Makerin wanda zai dora daga inda na tambaye shi ko menene burinsa nan gaba
to nagode kwarai da gaske na san dai kowa na da irin nasa burice musamman mutum duka yana son ya ga wata rana ya tumuɗe ya zama attajiri amma babban buri na shine kamar yanda ka sani kaga idan ka zo kasar Ghana kamar yanda abudan muke maganan yanda zaman al'umman zango muke don muka ce zango da wurare da Hausawa suka kafa to ko da yake yanzu ana kada iya ka samu zango ma ba Hausawan bane kabilu ne da suka yi zama da Hausawan suka kafa wannan zango duka mun dauke shi wurare ne da muke da su don saboda idan ka zo zango kana samun kabilu mun kai wurin 40 da wani abu akwai Hausawa akwai Zabarmawa akwai Wangarawa akwai Musawa akwai Dagombawa akwai Gwanjawa akwai Manfurisi ga sunan Birjik muna zaune a gurin to amma dukan mu mun dauki harshen Hausa shine harshen da kowa ke amfani da shi to amma abin takeici shine kaga idan ka zo cikin zango yaro in ya tashi zango kai yaro ko wani iri ne wanda yake harkar shi ma bai shafi al'umman zango ba inda ya tashi a zango bai da wani harshen da zai ji banda Hausar to ko da yake Hausar ne kamar yanda muka yi magana ya surkune ko kuma an ganatar da Hausar ka fahimci to akwai dokoki ko kuma akwai dokar Ghana duk wani yaro ya kamata a bashi ilimi yaro daga primary aji 1 zuwa aji 3 a koyar da shi da harshen gida idan kana Ashanti region sai a koyar da yaro da harshen Ashanti idan kana Accra sai a koyar da yaro da harshen Ankaranci to amma yanzu zango yayi girma muna da makarantu a cikin mu to idan yaron da ya tashi cikin zango bai taba jin Ashanti ba sai ka ce mai ya koyi abu da harshen iyaye iyaye kuma Hausar suka bai to yanzu zaka kawo mai Ashanti zaka bashi wahala yanzu zai koyi harshe yanzu zai koyi abinda ake koya mai abinda na darasi a lokaci guda mu duka mun sukanci wannan matsalolin a lokacin da muke tasowa to tunda yanzu muna da makarantu a cikin zangwani me zai hana yanzu a ce mu ma ana koyar da yara cikin harshen gida kamar yanda dokar kasa ta faɗa ka fahimci to menene harshen gidan Hausa to amma abinda bamu samu yanda muke so ba shine idan an ce a koyar da Hausar su waye malamma su wane ne za su bada wannan karatu to she yasa ni iya kokari na muka kafa wata abinnan cibiya da muke kira Center for Hausa Research and Culture muna kokarin yanda zamu yi mu hada gwiwa da wasu manyan jami'o'i daga arewacin Najeriya yanda zamu yi shirye-shirye yanda zamu kai lokacin da zamu kai mutane su horar mana da su idan mun samu wannan abun ya karbu aka ce to su wane ne za su karanta mu ce muna da malumma to kaga babban buri na shine in ga yanda zamu yi muhabbaka wannan harshe na Hausa saboda a Ghana bamu da wani harshe da ya kai Hausar ka fahimci ina son a ce wata rana nayi arziki amma babban arzikin da nake ganin zai taimaka shine abinda zan yi al'umma su amfana da shi wannan shine babban buri na a duniya
to shin baba me zaka ce game da makomar Hausawa a Ghana sannan kuma wani matsayi mafi girma kuka taba samu a wannan kasa
eh to mun taba samu mataimakin shugaban kasa
da farko makomar Hausawa a Ghana
makomar Hausawa shine nake ga ma kaga Hausa yayi karfi a Ghana don ga ma banda harshen Turanci banda harshen Ashanti zan iya ce maka harshen Hausa shine harshen da yafi yawa ko kuma aka fi yawa amfani da shi mun yi sa'a ɗan siyasa suna amfani da harshen mu fiye da yanda tunanin mutum ke bashi ana amfani da harshen Hausa a gidajen radio da gidajen television ana amfani da harshen Hausa a wurin ilmantar da ƙasa ka fahimci
kamar gidajen radio nawa ke nan ke amfani da harshen Hausa a Ghana
eto gidajen radio da zan ce ma ana harshen Hausa muna da gidajen radio da yawa da suka bada lokaci ana Hausa ka gane wanda suke Hausa a Accra muna da gidan radio da ake kira Marhaba FM ka gane a Kumasi muna da Zuriya FM muna da Alpha Radio ka gane wanda muke huda da ita to banda ukun nan ba wani gidan rediyon da zaka ce wannan na Hausawa ne
amma dai ana dan ba ku dan zarafi
amma ko kamar cikin Accra zan iya ce ma gidajen rediyo sun fi goma da ake bada dama ana an bada lokaci na Hausa
shin a makarantu ana dan koyar da kamar darussa haka na Hausa koko
a da an yi amma a yanzu ya mutu don saboda a da akwai cibiyar harsuna a babban jami'ar Ghana na Lagos dake Accra da farko Hausa na cikin harsunan da ake koyarwa sannan bayan haka idan ka je wannan makaranta ta Institute of Languages a da akwai Hausa amma duka an share su to kaga wannan shine kokarin da muke yi saboda shi yaron da ke cikin zango banda Hausar ba shi da wani harshe
to da zaka fara gaya mana matsayi da kuka taba samu mafi girma a kasar Ghana ko zaka ci gaba daga inda ka tsaya
eto da farko dai mu kamar yadda na gaya ma na fara tabo ma wannan maganan mun samu wani da ake ce mai wato Alhaji Aliyu Muhammad wanda yake mahaifinsa Bahaushe ne amma mahaifiyarsa yar Tudu ko kuma yar arewacin Ghana ce shi ya kai matsayin mataimakin shugaban kasa lokacin da tsohon shugaba Akufo yayi mulkin sa daga shekarar 2000 zuwa 2008 sun samu wa'adi biyu shi sa shekara 8 suka yi akan mulki shine zan iya ce ma babban mukami da muka taba samu amma idan ka dawo muna da ya sunan shi mun samu mukamai na minista mun samu mukamai na ambassador mun samu mukamai a majalisa sannan ko da yake a majalisa ba dukan nan da nake ga ma ba yawa ne kwarai ba amma dai ala amfana muna da mutane da dama da suke cikin abin nan soja sannan kuma idan ka duba matabakin shugaban hukumar zabe na kasa gabaki daya lokacin da muka taba hira da shi yake ga mun yace baba ina ga ma ni baka tsine ne kuma ko ina buga ina alfahari da cewa ni baka tsine ne ni Bahaushe ne amma ka duba wannan mukami da ya kai ka gane to muna da irin mukamai haka da dan lokaci kila san dan tutuna amma dai ala hakika mun sa samu wasu mukamai da za a ce
kamar yadda kace wannan shirin taitacce ne ko zaka dan gaya mana ko wani abu da ka so da a tambaye ka akai ko kake ganin na da muhimmanci masu sauraron mu su ji dangane da tarihin Hausa an gane ko tarihin ka sannan kuma mun yi tuya mun so mu mance da albasa baka fadi shekarun ka ba
a haife ni ranar 18 ga watan Yuli shekara 1975 to a
shekarun ka nawa kenan duddu da yake na lissafin na ciki amma ka fito da shi gwari-gwari mai saurare
saboda mai saurare ya gane su yanzu zan shiga 43 kake dufi ko to shikenan ai na faɗi ko yanzu gaskiya ne
yanzu sai kuma ansar tambayar Salisu Sani kan jerin kasashen da aka fi tsawon rayuwa cikin su a duniya idan Sani na saurare ga abin da ya saukaka a jerin kasashen da mutane suka fi tsawon rayuwa ta farko ita ce kasar Monaco inda akan kai shekaru 89.68 ta biyu Macau inda akan kai shekaru 84.43 ta uku Japan inda akan kai shekaru 83.91 ta hudu Singapore inda aka kai shekaru 83.75 ta biyar San Marino inda aka kai shekaru 83.7 ta shida Andorra inda akan kai shekaru 82.5 ta bakwai Gonse inda akan kai shekaru 82.24 ta takwas Hong Kong inda akan kai shekaru 82.12 ta tara Australia inda akan kai shekaru 81.9 ta goma Italia inda akan kai shekaru 81.86 to sai a kasance da mu makon gobe dan jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin Bawa Yakubu Makeri da wanda ya hada mana sautin ni Ibrahim Kalmasu Garba ke cewa a kasance lafiya
yanzu kuma ga labarai a takaice
Gwamnatin shugaba Donald Trump ta fada wa majalisar dokokin kasar cewa tana bukatar kudi har dala biliyan 18 ne nan da shekaru 10 domin gina katanga kashi na farko a tsakanin Amurka da Mexico waɗannan kudaden dai za a yi amfani da su ne wajen gina katangan da ke da tsawon kilomita 505 gaba ɗaya dai gwamnati na buƙatar dala biliyan 33 ne.
To a gaida kai ladan masu sauraro da aka maka ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chad zamu saki dawo da wani sabon shirin insha Allah. In za madadin shiladin Ibrahim Ayawa da ya taya ni gabatarwa da kuma Solomon Abu da ya haɗa mana shirin baki ɗin su kamar da kuka ji. Sai injinanmu Mr. Lopes Mahmud Dalo ke cewa sai mun haɗu a shirin mandirai idan Allah ya kai mu. Assalamu alaikum.